بسم الله الرحمن الرحيم. المنتدى اسلامك ريكاردنج سنتر افر اكسبلينيشن اف كتاب التوحيد باي جعفر محمود ادم
باب الجزام تاسكن في يوم باب من الشرك لبس الحلقه والخيط ونحوهما برفع البلاء او دفعه. باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما برفع البلاء أو دفعه. والنسيني الزرسي نبقي إذن بمن تابع تسنون اللفاف من البركة كتاب التوحيد ما ليسي من الشرك وانا بابي أظن ليسي نناوا ينا بجتكن دنجي الشركة لبس الحلقة سنية وتزو سنية وني وتعلف زوبي والخيط كوزري ونحوهما دمك من تنس لرفع البلاء دمين قوتي ونبلاء او دفعه كوكاري جنا دكتكين دنجي شركة طول زوبي كو طول ونزري كو اولو كو دكا ونأبن بيه كما دسو لرفع البلاء دمين wato ɗauke wani bala'i au dafi ko kuma kare shi. Idan an ce ɗauke shi ma'ana bayan abin ya sauka, cuta ta sauka, sai a zo a rataye wani zare ko a rataye zobe ko a baka zobe ka sa don ta sauka, ko ko ba ta sauka ba sai a baka zobe don ya zama ma rigakafi ya hana saukarsa, ko a baka wani zare ka sa, ko dukkan wani abin da ya kama da waɗannan liraskil bala'i, to wannan malam ya nuna cewa yana daga cikin shirka. Lafazinsu da ya ce wa nahawihima da abin da yake kusan kusansu kamar ne a ban da laya, to dama dama ke ban laya babinta zai zo nan gaba ban da laya ito kambu guru damara. Amma dai duk waɗannan ai ana yinsa da layu kamar na taka abin nan. A gaskiya waɗannan dukansu ababen da ake magana a kansu nan gurin za ka ga ababai ne waɗanda ba su da alaƙa da wani rubutu na a rubuta wani abu a ɗaure a sa. Ababai ne da kawai aka ɗauki waɗansu ababai kamar zobe na tagulla, kaga an rataya wa yaro jariri an ɗaura masa da ulu a wuya, ko irin abin nan da ake ɗaukowa daga teku gashi nan da suna mai dodon kodi ko wuri irin wanda ake tafi da shi, kaga an rataya a wuya don kare wani bala'i a ce maganin mayu, maganin kambun baka, maganin baki, to dukkan waɗannan shirka ne. Ko saɓani babu a kan wannan shirka ne, zai zo babin laya saboda saɓani bai saka a nan ba, amma waɗannan ko saɓani babu kan cewa shirka ne. To wannan babi gaba ɗaya fahimtarsa yana dogara ne da fahimtar alaƙa da ke tsakanin al-asbab wal-musabbib, as-sabab wal-musabbib. As-sabab dukkan wani abu da Ubangiji ya sanya shi, ya shar'anta shi, ko ya ƙaddara cewa ana iya yin amfani da shi don magance kaza, wannan shi ne ake kira da suna as-sabab. Al-musabbib shi ne Allah ɗin subhanahu wa ta'ala. An gane ko? As-sabab dukkan wani magani wanda zai iya magance wata cuta a ƙaddare ko a shari'ance. Idan mun ce a ƙaddare, ma'ana Ubangiji ya halicci abin a wannan tsari yana zama sababi na magance cuta iri kaza. A shari'ance, shari'a ta yi izini da cewa ka yi amfani da shi, ta kyale ka, ta baka dama. Ba dukkan kowane magani bane za ka ɗauka da kanka sai wanda shari'a ta kyale ka. An gane ku? To farko dama wannan baya yiwuwa a ɗauki kowane irin abu a yi magani da shi ko a maishe shi sababi na aukuwar wani abu ko kare wani abu, dole sai an kula da ababe guda uku. Abu na farko, baka isa baka ce abu kaza sababi ne na warkuwa daga cuta kaza ko magani ne na magance cuta kaza, sai in hakan ya tabbata a ƙaddare da kuma shar'ance. Abinda muke nufi da a ƙaddare, an riga an jarraba, an Ubangiji ya ƙaddara waraka a cikin abu kaza idan an yi amfani da shi don magance cuta kaza. An jarraba ba so ɗaya ba, ba so biyu ba, ba so uku ba. An gane ku? yanzu an jarraba zuma cewa tana maganin ne ciwon ciki, sannan a shari'ance Ubangiji ya ba da izini tunda ya ce ya furzu min dutsuni ya sharabin mukhtalifin alwanu wa fihi shifa'un linnas, wannan shifa'a din Ubangiji ya ba da shi a dunkule. Annabi ya tsara bayani cikin hadisi suna maganin ciwon ciki, aka kuma jarraba aka gani. To kaga daukar wannan daukar zuma a matsayin sababi na magance ciwon ciki, wannan ya samu sharadi na cewa wato Ubangiji ya yarda da ita zuma ta zama sababi din a kaddare da kuma a shari'ance. Al'amari na farko kenan. Abu na biyu, duk abinda aka sa shi ya zama sababi na warkuwa daga cuta kaza, sharadi na biyu shi ne karka dogara a kansa shi kadai, kai dai ka yi amfani da shi don Allah ya yi izini, amma zuciyarka ta kudurce cewa mai warkaswar na hakika shine wa? Shine Allah ta'ala. Idan ya ga dama sai ya zare damar warkarwar daga wannan maganin ya kuma sa a cikin wani maganin daban. Idan ya ga dama sai ya zare warkarwar dangane da wani ya sha bai masa amfani ba, ya sanya warkarwar dangane da wani ya sha yi masa amfani. A sai maganin baki ne mai warkaswa ba, mai warkaswa na hakika shine wa? Allah. Shi wancan sababu ne, Allahu ta'ala huwal musabbib. To lokacin da za ka yi amfani da dukkan wani magani wanda jarabawa ta gudanar cewa ana amfani da shi don magance cuta kaza, zuciyarka ta kudurce maganin baki ne ke da ikon ɗauke cutar ba, amma zan yi amfani da shi ne kawai don shari'a ta bani izini. Amma mai ikon ɗauke cuta gaba ɗaya shi ne wa? Allah. Sharadi na biyu kenan. Kun fahimta da kyau? Sharadi na uku, ka kudurce a cikin zuciyarka duk yadda magani ya kai ga amfani baya yin tasiri sai da sayan Allah ya zartar zai tasiri. In Ubangiji bai yi izinin ya yi tasiri ba, zai yadda za a yi tasiri. In Allah ya ga dama sai ya yi tasiri, in ya ga dama kuma ya ke yin tasiri. To waɗannan sharuɗa guda uku su ne ake nema wajen dukkan rikar wani abu ya zama sabab. To yanzu kaga waɗannan ababai da ambatansu ya zo a babi shi ne zobe ko zare ko dodon koɗi ko wuri, an gane ko? Ko ƙaho, kuka tozoto mana rika ko? Ko hauren giwa ko idan mujiya, dukkan waɗannan Ubangiji bai sanya su ba su zama sababi. Jarabawa ba ta gudanar ba cewa wannan suna magance wata cuta, shari'a kuma ba ta yi izini ba na a rike su su magance wannan cutar. Saboda haka duk wanda ya riki ɗaya daga cikin waɗannan al'amuran don magance cuta su ya yi shirka a ɓangaren rububiyya, matuƙar ya yarda cewa waɗannan ababen suna ɗauke cuta su ya yi shirka a ɓangaren rububiyya. Idan kuma ya ɗauka a zuciyarsa mai ɗauke cutar shi ne Allah, amma ya riƙe waɗannan ababen a matsayin sababi, sanzu hukuncinsa ya yi wa Allah ƙarya, ya sanya sababi ga abin da Allah bai sanya shi ya zama sababi ba. Allah bai sanya idan mujiya ya zanto maganin ɓarawo ba gida, Allah bai sanya ba ƙafar rago ya zanto maganin shigowar ɓarawo gida, Allah bai sanya ba zobe da za a ratayawa jariri a wuya ya zanto maganin baki ko maganin kambun baka, Allah bai sanya ba wuri ko dodon koɗi ya zanto maganin mayu. Bai sanya haka ba a shari'ance, bai sanya haka ba a ƙaddare. Da haka duk wanda ya ɗauki wannan ya rataya da nijin wannan maganin, in ya kudurta a zuci wannan abin shi ne zai magance masa wannan abin, to ya yi shirka a cikin rububiyya. In kuma ya yarda a zuci mai warkaswa shi ne Allah, sai dai ya riƙe wannan abin a matsayin sababi, kamar yadda mai shan zuma ya ɗauki zuma a matsayin sababi na warkuwa daga mai ciwon ciki, shi ma ya ce haka sai mutune shi mai shan zuma ya samu izini daga Allah daga manzansa, kai kuma ba ka da izini daga Allah daga manzansa, yanzu kai tatattan matsarici ne, duk da ba ka kafirta ba ta shiga cikin layin makarita. Yanzu ka zanto kana cikin masu alƙawlu ala Allahi bila ilmi, don me ka jingina amfani ga abin da Allah bai ce yana da amfani? Don me ka jingina wani amfani ko tasiri ga abin da Allah bai kaddara ya yi wannan tasirin ba? Ina fatan kun fahimta ni da kyau. To kun ga ta ko ina ka fita, in ka kudurce abin a zuci shirka babba, idan ka kudurce cewa mai warkarwar Allah ne amma ka riƙe wannan a matsayin sababi, al-kadhibu wal iftira wa ala Allah. Kun bin tonin da ke? To babu min ash-shirki لبس الحلقة والقيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفئه. وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وانا آية تسلاتين تقوص أتكم سورة الزمر وبنجيدي تقول كتيد سوء أفرأيتم كبان الأباري كبان الأباري ما تدعون من دون الله أبين دا كتير كلا با الله إما كلا نا إبادة كو كلا نلوكو دعاء إبادة كو دعاء مسألة abinda duk kuke kiran sa da nufin girmama shi da kamba maki, abinda duk kuke kiran sa da nufin gabatar da bukatun ku wajen sa min dunillahi wanda ba Allah ba, ku bani labari in aradani Allahu bi dhurrin, idan Allah ya nufate ni da wata cuta ta kama ni, zazzabi ko ciwon kai, hal hunna kashifatu dhurrihi, shin waɗannan dangin abun bautan naku na iya yaye wannan cutar da Allah ya nufi ni da ita, أو أرادني برحمة كو إن الله يسوني دوات رحمة يسوني دلافيا دوركة هل هن ممسكات رحمتي شين سنة دائكم سكامي وأن الرحمة كتبوا قليل ذات إياه حتى أكتب أن نجي تنبيهما سبو ترون ونبع الله كما يتنبيه سنة هكا كما يسوك إبادة أنسا سبو دعزيز يسو sun yadda cewa wannan abin baya iya cutarwa baya iya amfanarwa, sun yadda in ni'ima ta zo daga Allah ne, sun yadda in cuta ce ma ta zo daga Allah ne, kuma bai kun min ni'imatun sa min Allah kuma idan masa kuma zurru fa ilayhi tujaru, sun yadda da wannan, dan haka ma in kuna cikin tsanani sai su riƙe Allah. Amma me yasa suka riƙe waɗannan ababen bautar? Sun riƙe su ne a matsayin wasa'il tawassuli, kama kafa da su ne a jefa da Allah kawai, shi ne abu ba na wasu duk tawassuli ne ya musu wannan gari, sun kama kaba da suna don su kai su fadar Allah, wasa'ir wato wani tsani da zai kai su ga Allah, amma sun yi da waɗannan ababen ba su ne Allah ba. Ina fata an fahimta, ai wato guwara Allah da girman su suna da yawa, wato a kungiyoyin kafirai ma fa waɗanda suka ce ba Allah ba su da yawa, har kafirai sun yarda akwai Allah, har farisawa masu alloli guda biyu ilahun nur wa ilahun zulma suka ce alloli biyu ne, da na haske da na duhu, na haske shi ne wanda yake koro alkhairai, na duhu shi ke kawo sharri, duk da cewa sun yi da akwai guda biyu amma sun yi da ɗaya ya fi ɗaya ƙarfi, na nuru ya fi ƙarfi. Idan saboda haka wannan shi ne ya yi aka ce ya ce da su, sai Allah ce qul hasbi Allah, ka ce da su ni Ubangiji ta'ala ya wadace ni, ya ishe ni, ba na neman wani abu a wurin waninsa na amfani ko na akarin da kake ta, ba na neman a wurin kowa, a wurin Allah nake ma, hasbi Allah alaihi yatawakkalul mutawakkilun, ga Allah ne masu dogaro suke dogara. Kamar ne dangantakar wannan ayar da matashiyar magana, matashiyar magana da ya ce mana shirki lubsul halqati wal qayt wa nahwihima bi raf'il bala'i, sai ka faɗin Allah ta'ala qul afara'aytum min ma tad'una min dunillah in arada min Allah bi dhurrin hal hunna kashifatu dhurri aw arada li bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmati. Mene ne dangantakar wannan da aha, ma'ana don annuna waɗancan ababen gaba ɗaya ba sa iya ɗauke cuta, ba sa iya samu amfani ko menene, don ya ce ma ta da una abinda duk kuka roƙa, abinda duk kuka tsammace shi cewa kuke kiran shi don ya kare ku ko don ya baku wani amfani, idan Allah ya nufi da wata cuta za su iya ɗaukewa, idan Allah ya nufi da amfani za su iya kanewa, ashe wannan ya nuna annafu wa dhurru bi yadillahi ta'ala. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا, قل إني لن يجرني من الله أحد ولن أجل لدونه من تحر. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة, رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة قال انزعها فقال انزعها فإنها لا تزيبك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وانا حديثي أنكر قدد إمران ابن حسين ابن أبيل ابن خلف الخزائي أنا كرنك أبو نبيد كم ياكنا شي صحابي لبابنك صحابي يا مسلمت أكيكرن خيبر يا مسلمت أكيكرن تهم سندب يبايا هجرا إمران ابن حسين يتي أن رجل أن النبي صلى الله عليه وسلم للي أن مثل هذا أمس السبطة قليس رأى رجلا في يده حلقة من صفر يا قوان مسلم أهل ننسى أقول زوبي من صفر واند أكي نتقل لا كون أزرفا فقال سيسي ما هذه منين واند نكي قني قال من الواهنة يتي أين أسا واند نكي من الواهنة سبود السيوان هنو الواهنة ونمو إلينا السيوان هنو أجيزياتي آدنئي take kiwo ta murdewa mutum galibi maza suke banda mata fa kana sai annabi sai in za'ha sai wannan zobin fa innaha la tajiduka illa wahana ba abin da za ta kara ma sai cuta da rauni fa innaka law mutta wajhiya alayk da ake zaka mutu wannan zobin na hannunka ma aflahata abadan ba zaka rabota ba har abada. Wannan Imam Ahmad wato malam ke cewa rawahu Ahmad bi sanadin la ba'sa bihi, wato Imam Ahmad bin Hanbal ne rawaito wannan hadisi bi sanadin la ba'sa bihi kamar da shi Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ya ce, banda Ahmad ma Ibn Hibban ya rawaito hadisin, haka Al-Hakim ne An-Naisaburi, haka Ibn Majah, sai da kuma kash hadisin da'ifi. Wannan hadisi dai da'ifi saboda haka sakon da yake son ya bayar wannan aya ta wadatar. Annabi na nuna wannan zobe baya amfani inda hadisin ya inganta ko ba abin da zobe zai kara wa mutum sai ne sai cuta. Duk sakon da wannan hadisin zai bayar aya ta riga ta wadatar, ba za mu jingina ma annabi abin da bai tabbata ba daga wakin shi a iya cikin istihadin Ahmad wato Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab hadisi ya inganta amma kuma da yake walahu an Uqbata bin Amir marfu'an. Akwai hadisin kuma da aka karɓo walahu ad-damir fi lahu ya'udu ila al-Imam Ahmad, wannan hadisi ya tabbata da cikin musnad na Imam Ahmad, an karɓo shi daga Uqba ibn Amir marfu'an, hadisi ne marfu'i, ma'ana annabi ne ya faɗa. Wa ma udifa lin-nabi al-marfu'u wa ma li-tabi'in huwa al-maqtu'u, duk abinda aka ce marfu'i abinda annabi ya ce, idan an ce hadisi maqtu'i abinda tabi'i ya faɗa, idan an ce mawqufi abinda sahabi ya faɗa. وما أضبته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف بكم يسي وله أن أقبة بن عامر مرفوعا من تألق تميمة ذكا وانديرات يلايا فلا أتم الله له كد ألا يتكى مثل منفكة ومن تألق ودأة ذكا وانديرات يولي فلا ودع الله له كد ألا يكون تمثل حنك لنفع. Wannan hadisi shi ma da ifi ne, ya kasan sanin sa shi bai dauka da ifi bane ba, ai mutum baya sanin komai da komai, ya kasan sanin sa bai dauka hadisin da ifi bane ba. Wa fi riwayatin, a wata riwayan hadisin daban, man ta'allaka tamimatan faqad ashraka, duk dai wato yana nufin a riwayar Imam Ahmad bin Hanbal, to sai dai wannan jumlar da muka kawo yanzu wannan riwayar man ta'allaqa tamimatan faqad ashraka, banda Imam Ahmad haka Imam al-Hakim An-Naisaburi ya rawaito ta, kuma wannan riwayar ita ta tabbata, wannan tabbatacciya ce sahihiyya, an gane ku, ko da Sheikh al-Albani ya inganta wannan hadisi a cikin sansarfin ahadisi sahiha, shi ne jerin hadisi na 492. Man ta'allaqa tamimatan, wanda duk ya rataye tamimatan ita ce laya, faqad ashraka, hakika ya yi shirka. Man ta'allaqa tamimatan, wanda ya rataye laya, me ake nufi da man ta'allaqa, wanda ya rataya, ba wanda ya rataya kadai ba, ko da ya rataya ba, in ya kudurta a zukin salaya na amfani faƙa da ashirka, ko da babu a jikinsa kudurcewar, ba wasu ya rataya ba, to idan aka samu sun aka rataya masa da karfi bai da sana da amfani ba sai mutum yayi shirka bai shirka ba amma mutum ne yazo yana ya bude kamfanin sayar da layu yana bayarwa amma babu ko daya a jikin sa yayi shirka ko me ba kudur sai abin azuci shine ratayawa din ba wai ratayawa ta dai a wuya ba kudur sai abin azuci kawai ya wadatar man ta'allaqa tamimatan faqad asharaka wanda duk ya rataye laya to hakika yayi shirka wannan bayani zai zo a babu na gaba dan gane da shi hukuncin laya da ta saka shanta walidina bi hatimin an huzaifata annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun min al-humma faqata'ahu wa tala qawluhu wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun ibnu abi hatim ya ruwaito magana daga Huzaifa ibn al-Yaman shi Yaman din sunansa Husayl al-Abasi Alif al-Ansar shi Huzaifa ibn al-Yaman sahabiyyun jalil sahabiyyun min falala yana cikin sahabbai wanda suka musulunta farko ana kiransa sahibu sirri Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam babansa ma sahabi ne Huzaifa din annahu ra'a rajulan yaga wani mutum fi yadihi khaytun min al-humma ya rafe wani zare a hannunsa ko wani ulu a hannu min al-humma ya ce saboda masassara ko zazzabi yana damunsa ina jin har yanzu akwai irin wannan a sashin da kula da suke za a ga wani zare da suke karanta wani abu su yi kulli tofa su yi kulli tofa su yi kulli haka suna abin nan kuna kiransa da zai kiranta ko lambasa ko menene ala kulli halin ne ya ganshi da wani zare a hannu ya ce saboda masassara faqata'ahu bai wata ba ma sai yanke wannan zaren wa tala qawluhu sai ya karanta fadin Allah ta'ala wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun da yawa daga cikin mutane ba sa yin imani da Allah fa sai ka samu suna shirka ma'ana yana inkari ga wannan mutum da ya rataye wannan zare tare da itiqadin yana magance mutum daga masassara cewa wannan wani nau'i ne daga cikin nau'ikan shirka har ya dace ya kafa masa hujja da fadin Allah ta'ala wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun wannan riwaya ta ibnu abi hatim ya zo a cikin littafin an-nahj as-sadid cewa shi ma riwaya ce wanda take bukatan karin bincike ma'ana dai bata inganta ba a cikin dukkan nassosin da Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ya kawo a cikin wannan babin wato nassi biyu ne nassin qur'ani da nassin hadisin man ta'allaqa tamimatan faqad asraka waɗannan nassin qur'ani ba ka bukatan ka sai sahihi ko da ifida nassin man ta'allaqa tamimatan faqad asraka wannan ya inganta to waɗannan guda biyun su ne hujja kan abin da ya kulla babi akai babun min shirki lubsul halqati wal khayti wa nahwi ma li raf'il bala'i aw dafihi waɗannan guda biyun sun wadatar wajen su kazama hujja bisa ga cewa a rataya zobe ko zare ko dukkan wani abu makamantansu don kare cuta ko don ɗauke ta idan ta sauka to duk wannan yana daga cikin dangogi firka waɗancan sauran hadisan in ma da sun inganta sharhi za su yi a wancan aya ina fata an fahimta abin nan da malamai ta cewa min babu ta'adudil adilla kawai ana son a ƙarfafa dalilai sai ka taro in ka kawo ɗaya ma ya wadatar amma taro sauran don ka kawo dalili bayan dalili dalili bayan dalili ba wai don ɗaya baya zama hujja ba ɗaya kawai zai iya zama hujja da kuma wannan shi ne adalci kasancewar muna girmama Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab muna ɗaukar shi a matsayin mujaddadi a ƙarninsa muna ɗaukar shi a matsayin wanda ya jaddada tauhidi kuma har yau ake cin albarkacin da'awarsa wannan ba shi ke nuna mu tsarkake shi ba mu ce ya zo mu a so mu baya kuskure wannan ba shi ke nuna cewa ba zai fada wani rami na kuskure ba wato ba tare da ya sani ba da haka yana daga cikin adalci duk ƙaunar da kake wa mutum idan ya kuskure ka gina masa kuskure sai dai ka gane kuskure na dukkan wani mujtahidi na da ko na yanzu matukar ya kai matsayin a kira shi da suna mujtahidi din kuskurensa wato baya zama hasara a wurin Allah ta'ala dan idan ya kuskure yana da lada in kuma ya daidai yana da lada lada biyu idan ya yi daidai lada daya idan ya yi kuskure da haka lokacin da ka jingina masa kuskure ba zaginsa kai ba yabansa ma kai ka ce yana da lada daya amma waɗanda ba su fahimta ba sai su ce a yanzu kana nufin wani ya yi kuskure da ka ba da fatawa da ta saba ta wani mutum da ake girmama shi a da can ko a yanzu sai a ɗauka cewa kana lakatawa wannan mutumin hanci kuma sai a dauka cewa a yanzu kai kenan kafi wani ilimi, to wannan duk jahilci ne. Kasancewar na ba da fatawa da ta saba mata malami na ba shi ke nuna na fi ilimi ba, a na fahimci wata mas'ala ta addini guda ɗaya wanda shi bai fahimta ba, yanzu shi kila ya fahimci guda ɗari wanda ni ban san su ba. Har yanzu nan da fallansu na malami na ya fi da ilimi, ya fi da takawa, ya fi da tsoron Allah, kawai dan na san wannan babin ɗaya ba shi ke nuna na fi su ba. Ina fatan kun fahimta. To irin waɗannan ababen ya kamata mutane su fahimta, idan an ba da fatawa da ta saba ta wani malami wanda ake girmamawa a da san, ko a yanzu kar ka ɗauka cewa zagin ta aka yi, ko an raina ki, ko ana so a nuna ki bai isa ba, ba haka bane ba. Ka'idar ilimi ce in mutum ya kuskure ka ce ya kuskure, ko da mahaifinka ne. Ka'idar kenan, ba sassauci a cikin harkar ilimi. Ilimi amana ne, ko musamman ilimin addinin musulunci amana ne, babu wani ɓoye-ɓoye a cikinsa. Fihi masail, malam yace a cikin wannan babi akwai mas'aloli. Al'ula, mas'ala ta farko, at-taghlidhu fi lubthi al-halqati wal-khayti, wato kaushuka harshe dangane da rataya ko sanya zobe, wato da nufin ɗauke cuta ko wato ainihin hana ta zuwa, wal-khayti ko rataya zare da wannan manufa, wa nahwihi ma da makamantansu, li mithli zalika. Wannan akwai karfa, akwai abin da kenan, akwai kaushuka harshe kamar da mazuni cikin nasoshi. الثانيه مساله تبيو ان الصحابيه لو مات وهي عليهما افلها ان نونا ga wani mutum wanda yake cikin sahabbai ne aka kaddara da zai mutu wannan abu na hannunsa aka ce ma aflaha bai rabota ba, to kaga wannan hadisi da ya inganta shi ne wannan istinbatin zai inganta. Shi yasa suke cewa al istinbatu farqu at-tasdid, bi ma'ana la tastanbit hatta tusahhih, ba ka istinbati karkashin nasi sai in ka yarda da ingancin sa. In ba haka ba, in ka je kai ta yin istinbati karkashin nasi kafin ka gane ingancin sa, daga baya sai ka zo ka samu nasi da'ifi ne. Yanzu duk abin da kake fihi fawaid yayi ne, duk fawaidin sun rufe, sun tashi daga aiki. Yanzu me ya fa'ida karkashin hadisi da'ifi? Ai ba mu ita. Fihi shahidun li kalami sahabati anna shirka al-asghar akbaru min al-kaba'ir, yace a wannan akwai abin da ke nuna ƙarfafa maganin sahabbai da suke cewa ƙaramar shirka tana da girma sama da sauran ayyukan kaba'ira, kamar su ta zina da shan giya, ƙaramar shirka ta fi su girma. As-salisatu, mas'ala ta uku, annahu lam yu'zar bil jahalati, ba a ba shi uzuri ba cewa ya jahilci mas'alan, kawai sai aka hukunta da zai mutu akan wannan abu da ba zai rabota ba, wanda ke nuna kenan ba a ba da uzuri da jahilci. Amma wannan babin cewa ba a bada uzurin jahilci ba abu ɗaya ke haka ba. Akwai lokacin da ake bada uzurin jahilci, akwai lokacin da ba a bada uzurin jahilci. Kaɗan daga cikin irin wannan wurare, mutum ne yake raye a garin da akwai ilimi na Qur'ani da hadisi, kuma akwai malaman da suke karantarwa, kuma da yana da damar da zai je wurin su ya san su, ya ƙi zuwa ya koyi Qur'ani da hadisi da zai bauta ma Allah da shi. Sai ya ci gaba da bautar Allah bai tashi da ana yi abinci. To wannan babu yanda za a yi don ya jahilci abu a cewa a yafe masa, saboda shi jahili ne. Ubangiji zai kama shi da shi don an riga an yanke masa hanzari. Yana ji ana karanta Qur'ani, yana ji ana karanta hadisi, amma ba ya da lokaci ne. Ya hana kansa lokaci da dangan, yana ɗaukan abun ba ci ba ne. Wannan babu yanda za a yi masa hanzari da jahilcinsa. In yi aikin kafirci ya kafirta. In yi aiki na mutuncanci ya zama mutunci, in yi aikin ba yanda za a yi ka bar hankali, me yasa yake zuwa koya? Ina fata an fahimta. Amma mutumin da ya tashi a ƙauye ba malamin Qur'ani, ba malamin hadisi, bai san yadda zai koya addininsa ba, bai san garin da zai koya ba, ba shi da daman ya je gari mai nisa ya je ya koyo, ya tashi ya bauta ma Allah gurgudai da ya tashi ya gane a garin su, to wannan ana ba shi hankali da jahilcinsa. Kisa ko a cikin littattafai na fatawa za ka ga fatawar mutanen ƙauye daban take da mutanen birni. Mutum mutanen ƙauye suna nesa da inda ilimi yake, mutumin birni kuma yana kusa da ilimi. Abinda aka bai wa mutumin ƙauye uzuri sai ga an hana mutumin birni. To kai ba ka da uzuri ba, kana cikin gari ba? Kana ji ana karanta Qur'ani ana karanta hadisi cikin ruwa? An fahimta ko? Ma'ana dai babin cewa a bayar da uzuri, cewa wani jahili ne mu ba shi uzuri jahilci, ba abu ɗaya ke ba haka kawai. Akwai lokacin da ake ba da hanzari da jahilci, akwai lokacin da ba za a ba da hanzari da jahilci ba, dole za a kiyaye shi mutumin da inda yake raye, don kafin a ba shi uzurin ko a hana shi. an gane ku. Arrabi'atu mas'alatu hudu annaha la tanfa'u fil 'ajilati bal tadurru annaha dukkan dangojin abinda muka faɗa na zobe ko dare ko duk abinda za a rataya la tanfa'u wadannan ababe ba ta amfani fil 'ajila anan gidan duniya ma tukuna bal tadurru bari ma cutar da mutum suke yi da kaulihi la tanfa'u illa wahana. Al-khamisa mas'alatu biyar al-inkaru bit-taghlizi ala man fa'ala misla zalika. Ana iya wa mutum inkari in ya aikata wannan abin kuma wajen inkarin a karsasa masa harshe. As-sadisatu mas'alatu sida at-tasrihu bi anna man ta'allaqa shay'an wukila ilayhi. Karara an nuna cewa man ta'allaqa shay'an wukila ilayhi wanda duk ya rataya abu za a jingina shi da wannan abun a kyale shi a ganin shin abin zai amfane shi ko ba zai amfane shi ba. An gane ku? Idan ka rataya amfani ko cuta ga wani wanda ba Allah ba, sai ubangiji ya kyale ka da wannan abin ya gaya za ka yi da kanka zai iya cutar da ya kyale ka da shi a nan duniya da kuma lahira. Kaga taɓewa kenan ta tabbata. As-sabi'atu mas'alatu bakwai at-tasrihu bi anna man ta'allaqa tamimatan faqad asharaka. Bayani ya zo kalala wanda ya rataya laya ya yi shirka. As-saminatu mas'alatu takwas anna ta'liqa al-khayt min al-humma min zalika. Mutum ya rataya wani zare a jikinsa wai dan ya dauke masa cutar masassara shi ma wannan yana cikin dangogin shirka. At-tasi'atu mas'alatu tara tilawatu Huzaifa al-ayata dalilun ala anna sahabata yasdiluna bi ayati allati fi shirki al-akbar ala shirki al-asghar. Yadda Huzaifa ibn al-Yaman ya karanta wannan aya dangane da wanda yake shirka karama, wannan dalili ne daga cewa a cikin sahabbai suna iya kawo ayar da take magana akan shirka babba don su kafa hujja da ita wajen haramcin karamar shirka. Kama zakara Ibn Abbas fi ayatul Baqara, kama yadda Ibn Abbas ya faɗa a ɗaya daga cikin ayoyin suratul Baqara. To wannan shine karshen dai wannan babi. Abinda dai wannan babi kulasar abin da ke cikinsa dukkan abin da Allah bai sa ya zama sababi ba shar'an wa qadaran baya halatta mu rike shi ya zama to sababi. Ba na wajen ayyuka na mani nan ne ban lura ba ke al-asratu mas'alatu tara ata goma kai anna ta'liqal wada'i min al-'ayn min zalika. Mutun ya rafiya al-wada shine wuri, mutun ya rafiya wuri a wuya min al-'ayn wai dan saboda kambun baki ko maganin baki min zalika shi ma dudu yana daga shirka yin haka. Al-hadiyata ashar mas'alatu goma sha daya addu'a'u ala man ta'allaqa tamimatan yin munin addu'a ga wanda ya rataya laya anna Allah la yutimmu lahu cewa Allah kare ya cika masa burinsa wa man ta'allaqa wada'atan kuma yin addu'a ga wanda ya rataya wuri fala wada'a Allah la cewa kar Allah ya kwantar masa da ransa ai faraka Allah lahu kada Allah ya kyale shi ma'ana ki duba ta kai dai abinda dai wannan babu ke nuna yan uwa kulasa na babin shine dukkan abin da ubangiji bai sanya shi ba ya zama sababi na warkuwa daga cuta kaza ko rigakafin cuta kaza to baya halatta mutum ya saki ya zama sababi. Sanya shi ya zama sababi amma ta hanyar kaddara, ubangiji ya kaddara wannan abu ya zama sababin kaza, sannan kuma ta hanyar shari'a ubangiji ya yi izini a yi amfani da wannan abin don ya zama maganin ne kaza. Yanzu duk waɗansu ababen da muka ambata kawai na su yi zare wannan baya maganin masassara, ba su yi zobe baya maganin baki. Haka ka zo kofar gidanka ka yi sabon gida ka sa ƙaho a kofar gidanka har rago wannan baya maganin shi zai ɓarawo. Ko a jikin su yaron motar ka ka zo a baka wani goraye ka zo ka fasa duk wannan baya maganin wato hana haɗari na mota, baya hana kuma ɓarawo ya sake. Yato nawa gida da wannan kafar ragon da komai ɓarayi sun shiga sun yi ta jirgin jirgin da sauransu. An gane ku? To duk waɗannan ababai ubangiji bai sanya su zama sababi ba ta hanyar tajriba. Ƙwararren likitoci ba su jarraba waɗannan ababen su ha gano suna wannan maganin ba. Ta hanyar shari'a Allah bai yi izini ga a ɗauki wannan abin don magani wannan cutukan ba. Ina fatan kun fahimta. Inda an jarraba ta hanyar likitanci wannan abin na magani kaza to sai mu nemi izinin shari'a, in dalilin shari'a bai fitar da abin ba sai mu rike shi ne ma dalili. Amma ta hanyar likitanci ko al'adance, ai ba wani likita da za ka je asibiti ka sai da shi ga kohulin zai rata ya gida maganin barawo, sai maka dariya ce ko ba ka da hankali. An gane ku? Allah bai kaddara abin ya zama sababi ba. Me ka hutuwa jikin mota? Hutan wani sai ya zaba wani malami a cikin mana maganin haka yi? Duk wanda yana cikin waɗannan, duk yana cikin wannan bajin wani hawiri ma. Kuma kar ku manta da bayanin da muka yi, in mutum ya kudurce a zuci wannan abin yana iya kare shi daga cuta ya jawo masa amfani shi wannan abin da ya rataya na dodon ko dodon ko menene ma duk kan ababen da muka zana muka san yayi ne al-shirkul akbar al-shirkul rububiyya ke yayi shirka a cikin rububiyyar Ubangiji wannan ko su Abu Jahil bai shirka cikin rububiyya ba duk shirkar da suka yi cikin uluhiyya ne amma cikin rububiyya sun kyale ma Allah kan sun yi bishin shi komai. Yanzu duk wanda ya kudurce wannan ya yi shirkar da su Abu Jahil babu saɓin irin ta a shirka firin rububiyya sam ba su da wannan wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna qul liman al-ard wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna qul man rabbu as-samawati wa rabbu al-arshi al-azim sayaquluna qul man bi yadihi malakutu kulli shay wa ya tuzkar komai ke hannunsa mulkin komai ke hannunsa kaga cuta da amfani kashewa rayawa arsawa wa yake da wannan gaba daya sayaquluna lillah za su ce wannan aina Allah ne sa Abu Jahil sa Abu Lahab duk sun yi da wannan dunna Allah ne ko sai mutum ya zo ɗauko idan mujiya yace shine wannan ko hauren giwa yace shine zai maza maza ce wannan to kaga ai yayi shirka da ko sai Abu Jahil ma bishi irin ta ba daga nan za ka gane irin faɗin jahilcin da muke da shi a cikin sassanin ƙasashen mu duk da riƙewar addini da yaɗuwar sa amma karantar da tauhidi yayi karanci kuma duk abin da za a karantar matuƙar ba tauhidi ba zai warware wannan matsalolin ba ai ke kala dubu ana karanta littattafan fiqh ba za a gane wannan matsalolin ba sai an koma tauhidi ba a daina karatun fiqh a sa shi to kuma a sa tauhidi a sa qur'ani a sa hadisi to sai a waraka ilimin nan guda hudu dole sai da su addinin zuciya guda hudu ba'daha akhidhun bi riqabi ba'd sashin suna rike da juna ba sa rabuwa ilimin farko ilimin qur'ani karatunsa tafsirinsa ilimi na biyu ilimin hadisi gane ingancinsa zaƙulo hukunce-hukuncen da ke ciki ilimi na uku ilimin tauhidi ilimi na hudu ilimin fiqhu waɗannan su ne ilimin da ake kira ulumul masatib ko ulumul gaya wanda kai tsaye kuke kulla alaƙa tsakaninka da Ubangiji sai ka haɗa su dukkan za ka fahimci addini inda za ka zama malamin fiqhin duk duniyan nan ba karanta tauhidi ba karanta qur'ani ba karanta hadisi ba har yanzu hukuncinka amini ne kai gama garin mutane ne kana cikin gama gari kawai bambancin ka kai gama gari mai dan dama-dama ana jan nassar risala yana iya karantawa ana ja masa nassar ibiya ya karanta amma har yanzu gama gari ne tunda yanzu da an jima za ka bai faduwa za ka bai tuntuɓe ka kira sunan wani wanda ba Allah ba irin yadda gama gari su ma haka za su yi za ka bai rantsuwa ka rantse da sunan wani wanda ba Allah ba irin yadda gama gari su ma haka za su yi da ka karanta Qur'ani da hadisi sai ka samu hadisi ya ce man kana halifan falyahlil billahi kitina ka riga ka warka daga can gudu babu ma jaa fi ruqa wa tama'im babi na gaba babi ne da yake magana akan ma jaa abinda yazo fi ruqa cikin hukuncin ruqya wa tama'im da kuma layu malamai suka ce fiqhun da ke cikin wannan babi shine a can babin karara malam ya nuna abin da ke ciki idan an yi shirka aka yi amma a nan sai ya ke fitowa karara ya ce an yi shirka bai fitowa fili ya ce a tama'in shirka ne bai fitowa fili ya ce a ruka shirka ne saboda menene saboda a ruka da a tama'in dukkansu suna bukatan a tafsir rarrabe magana a ciki aji-aji ne tamima a kowace ta zama shirka kaunan wahidin a koda kuma ba su zama shirka ba an yi saɓani to don haka baya so ya bada hukunci yankakke guda ɗaya an ruka a koda ta zama shirka kaunan wahidan a koda ta zama halal kuma mustahabi ta yi don haka ba zai bada hukunci ba sai ce babu ma ja'a wannan babu yana magana dangane da abin da ya zo na nassin qur'ani ko hadisi sirruka cikin hukuncin tofi wata ma'in da kuma sama'il. Idan an ce ar-ruka jam'i ne na ruqya, ruqya shine addu'a ko tofi. A yin addu'a a tofa, wani lokacin ayi addu'a ba tare da tofawa ba, kowanne daga ciki ya halatta ka sa masa suna ar-ruqya. An gane ko? At-tama'im jam'i ne na tamima, wato tamima kuma shine abinda duk za a rataya a wuya da nufin kare cuta ko da nufin jawo amfani. Galibi masu rataya abu a wuya suna yi ne da nufin kare cuta ɗin. Galibi ba su sai san cewa a kawo amfani ba, wanda zai kawo amfani galibi ko a sa a hannu ko a riƙe a aljihu ko wani abu makamancin haka, irin layar tsuntuwa ko layar ɓata ko mai suke da sauransu ko ta karɓan baki ko ta kare tambaya. Galibi ba rataya ta ake a wuya ba. Kaga an rataya a wuya, to wannan galibi saboda kar dabara, idan har boki biya ta yi wani waje daban ba inda kake ba, ko maganin mayu ko maganin baki ko maganin mahasada galibi. To don haka dai a takaiciya ‘yan uwa, mun ce duk abinda ake kira da suna tamima shine duk abinda aka rataya a wuya. Ba mu tsaya nan ba sai muka sai da nufin kare cuta ko jawo amfani. Sawa'un an rataya shi a wuya, an riƙe shi a hannu, da nufin kare cuta ko jawo amfani, wannan shi ne tamima. Abin da ya sa muka ce da nufin kare cuta ko jawo amfani, ai mata suna rataya tsakiya a wuya, me suke nufi? Kare cuta ko jawo amfani ko ɗaya a doso suke nufi? Suna sa sarƙa da nufin kare cuta ko jawo amfani, a'a, da nufin ado. To kaga wannan ba zai shiga cikin a sa masa suna tamima ba. An gane ku? Domin ma don haka waɗansu suka ce lafazin tamima ɗin an turo shi ne daga cewa yatimmu lahu ma qasadahu idza ta'allaqa, abin da yake so zai tabbata idan ya rataya. Kaga me yake so? Na kare cuta ko jawo amfani. To ita ar-ruqya ɗin nan da ita at-tamima ɗin nan sun kasu kashi kashi kamar yadda za mu gani karkashin manufofin da za mu karanta. مالك في الصحيح أن أبي بكير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطئت. في الصحيح قائدة إذا أنت في الصحيح جعل الظلام أقيسره أنا نفهم بخاري ana nufin Bukhari ba tare da Muslim ba, Bukhari shi kadai ba kuma Muslim ba shi kadai, a Bukhari kadai. Wannan shine ka'ida da malaman hadisi suka sani, amma za ga wadansu mawallafa ba sa bin wannan ka'idan, sai su ce fi sahihi, kuma yanzu to Bukhari bai rawaito shi ba. To dai wannan hadisi fi sahihi ya zo cikin hadisi tabbatacce riwayan Bukhari da Muslim ne hadisin. An Abi Bashir al-Ansari, an karbo daga Abu Bashir al-Ansari, suka ce sunansa Qais ibn Ubay, kamar yadda Ibn Sa'ad ya faɗa a cikin littafin Tabaqat. Amma Ibn Abdul Bari ya ce a'a, bincike bai gano mana sunansa ba, mun san shi da alkunya sai mun san shi da sunansa ba, an san shi dai Abu Bashir al-Ansari. Abu Bashir al-Ansari yake cewa na'am, annahu kana ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, ya kasance tare da annabi sira da aminci su tabbata gare shi, fi ba'dhi asfarihi, a wani sashi na tafiye-tafiyensa. Fa arsala rasulan, sai annabi da kansa ya aika da wani jakada ko ɗan aiki na musamman. Allah ya baka yanna fi raqabati ba'irin qiladatun, cewa kadda a kyale wata, wato ainihin qiladatun min watarin, wata igiya da aka yi ta min watarin, da wato me abin nan da ke bikin tsirkiya, za mu ce baka, baka wani abin da ke bikin baka, tsirkiya ko kuma shi tsirkiya, kar a kyale wani abin wuya min watarin wanda yake na tsirkiya, fi raqabati ba'irin, a wuyan wani raƙumi, face sai an cire ta. Duk a duba raƙumin da mutane ke kai, duk inda aka ga tsirkiya an rataya ta a wuyan raƙumi, a cire ta. Inji annabi sallallahu alaihi wa sallam. aw tilalatun wadan su kuma suka ce a ba ma wai tsirkiya din wanda aka rataya ba kowanne irin abu kuka samu an gani a wurin rakumi ku tsire wato ne wai hadisi yayi shakka din ma dai annabi ya ce tilalatun min watarin ko kuma ya ce tilalatun kadai ba tare da ya ce min watarin ba to ko ma'ana za ta samu ban idan annabi ya ce a leka kowanne rakumi kada a kyale tsirkiya kada a kyale wani abun wuya da aka yi shi da tsirkiya fati sai an cire shi ya sha bamban da ya ce a leka wuyan kowane raƙumi kada a kyale wani abin da aka rataya a wuyansa ko menene fati sai an cire shi ma'ana tana kan bamban dai idan an takaice hukunci akan tsirkiya wannan na nuna sauran ababai idan an rataya a iya barin su ko amma idan an ce dukkan wani abin wuya na raƙumi a cire masa wannan ya nuna ba za a kyale kowane irin nau'i na igiya ba a jikin raƙumi din ko na tsirkiya ne ko ba na tsirkiya ba to amma riwaya wato shakkan nan da rawayoyi tsakanin lafazin nan guda biyu lafazin farko shi ne tabbatacce don wata riwaya ta tabbatar da shi cewa Allah ya baka yanda raqabati ba'irin kada a kyale a cikin wuyan wani raƙumi kilabatin min watarin wata igiya da aka yi ta da tsirkiya illa kut'at fati sai an cire ta duk inda aka ji a cire ta wannan hadisi ne cikin Bukhari da Muslim malamai suka ce abinda wannan ke nufi shine su larabawa a lokacin jahiliyyansu irin tsirkiya din nan da take jikin baka aka yi amfani da ita tafiya da sahabbai sai sai a duba duk wanda yake da raƙumi a ga wannan tsirkiyar a cire kar ma a nemi izinin sa a cire ta to sai wannan ya nuna kaga tafiyar nan da annabi ya yi ba da musulmi ya tafi ba da musulmi ya tafi amma a cikin su kenan akwai wanda a jikin raƙumin sa akwai wannan to amma wannan saboda jahilci a lokacin nan suna farko-farkon shiga musulunci annabi bai abin nan ɗinsu ba kawai sai ya matsa lamba cewa a je a cire to shine malamai ke cewa wannan na nuna shugaba a cikin al'umma dole ya kula da addinin shi da ya ga ana wata barna dama marra aminku munkarin fali ga yirhu matakin farko sai ya hana da hannunsa tunda shi shugaba ne yana da iko yana da wuka da namu a hannu da yani gidan barasa sai zai ce a rufe shi ko alal aqalli a kori masu barasa a fasa kwalai banin a canja shi ya zama sajan teloli a ringa daiki ko ma me za a yi a yi wata sana'a wadda shari'a ta halatta wannan hadisi Bukhari da Muslim suka rawaito shi وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتوالة شرك أنكر بعديك لك عبد الله بن مسعود سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نجا نرسل لهم من سبت جريس يقول هنا سوى إن الرقى للي توفي كوكرة رقيا والتمائم da lataye layu wa tiwalata da kuma yin amfani da tiwala shirkun wannan dukkanin su shirka ne ku yi hakuri mana ba ku da hakuri ne yanzu kawai abin da muke so mu tabbatar hadisin ya inganta sai mu shiga cikin fikihunsa sai mu dawo mu ɗauki na fazan ɗaiɗai wannan hadisi rawahu Ahmad wa Abu Dawud Imam Ahmad da Abu Dawud sun rawaito shi an gane ko kuma hadisi ne ingantacce lafazin da ke cikin Abu Dawud hadisin yana da tsawo sama da yadda aka kawo shi anan ga yadda lafazin sa yake an karɓo magana daga Zainab imra'atu Abdullah ibn Mas'ud matar Abdullah ibn Mas'ud qalat ita Zainab tace inna Abdullah ra'a fi unti khalfan Abdullah ibn Mas'ud ya ganni da wani wuya na wani zare na rataya a wuya wani ulu ko kirtani na rataya a wuya fa kana sai ce ma haza wannan zaren fa qultu bayna tafi sai nace da shi khaytun ruqiya li fihi wani zare ne na je akai mun tofi cikin sa kaga dai irin da wannan muka ambata ba sai mutum ya bayyana ciwon kai ko mutum tana ciwon kai sai mai tsubbu ya dauko wani zare sai yana yin wani tofi yana karanta waɗansu addu'o'i irin nashi na shirka da ya karanta ya karanta sai ya tofa daidai wani ɓangare na zaren sai ya kulle wannan wurin sai ya ci gaba ya tofa har ya zagaye zaren sai a ba ta ce ta za ta yi a wuya ko ta za ta yi a ka to irin wannan gaggatun lokacin jahiliya kenan aka samu ga zainan mata Abdullahi dan Musa'ud da shi yake menene wannan take khaytur ruqiyya li fihi wani zare ne aka yi mun tofi cikin sa qalat tati fa akhadahu fi Abdullahi dan Musa'ud ya kwace shi thumma qata'ahu ya tsin kasinan take thumma qala sannan yace antum alu Abdullahi la aghniya'u al-shirk ku iyalan gidan Abdullahi dan Mas'ud wallahi kun wadata ga barin shirka ba za ku taba yin shirka ba ya tsin ka garan kaga ta maza idan ka ga shirka cikin iyalinka kudin su da wani laya da wani menene haka zaka yi dan kana da dama gidanka ne ko mu haifan ta ba shi da fawa irin wanda kake da ita ka wannan fuskar yace kun fukar mun ku shirka yace tsin ka wannan zare yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul naji manzon Allah tsira da miki tabbata gare shi yana cewa innar ruqa wattama'ima watti walata shirkun wadannan ababe guda uku shirka ne da ruqa da tama'im da tiwala fa kuntu zainu tace sai na ce da shi laqad kanir aini takzifu wa kuntu akhtalifu ila fulan lil yahudi tace da can ido na tana cutar da ni ina jin ciwon ido ko dindini to sai na kasance idan ciwon idan ya kama ni da can ina tafiya wajen wani wane ta ambaci sunan wani ba yahudi tace fa izaraka idan naji yayi mun tofiya ida sakanat sai idan ya dena ciwo ya dena radabi fa qala abdullahi ya abdullahi dan Mas'ud yace inna ma zaka amalu shaytan wannan abin da ke gani aikin shaytan ne kana yanhasu hadi yadihi shaidan ne yake zuwa ya tsokane miki ido da ɗan yatsansa sai ki rinka jin ciwo ki rinka jin radadi ki rinka jin damuwa fa idza raqa idan kin je wajen wannan ba yahudan tunda shi dama sun tsalla kamfanin ne shi da shaidan ne shi da iblis shi zai turo kwastomomi da ƙarfi da yaji sai sun zo shi kuma zai bada maganin da zaran kin je wajen wannan ba yahudan idza raqa idan ya yi tofi kaffa anha sai idan kawai sai iblis zai dena zungure miki ido ya dauki hannunsa ya daina ciwo idan kun bi kuma ya sake zungurarki har sai kin je idan kin je da ya yi tofi shi kuma sai zan yi dan yatsansa ko zan yi abin da yake tsotsanar miki ido da shi dan Allah ka dubo yadda iblis yadda aljini ke hada abin nan tsakanin su da malaman duba da yan sobu lita inna ma yakfika an taquli kama kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqul daga yanzu in kin kara jin an tsokane miki ido ko idan ki na ciwo ko wani wuri na radadi ya ishe ki ba ruwanki da boka ba ruwanki da dan tsubbo ba ruwanki da wani abin nan ya ishe ki faɗa abin da annabi ya kasance yana faɗa menene annabi ya kasance yana faɗa yana cewa azhadil ba'd rabban nas wasi anta shafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqaman azhadil ba'd rabban nas wasi anta shafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqaman azhadil ba'd tafiyar da cuta ka sautar da cuta rabban nas ya ubangijin mutane shine wa Allah wasi ka warkas anta shafi kai ne mai warkaswa la shifaa illa shifaa'uka ba wata warkaswa sai warkaswarka shifaa'an la yughadiru saqaman irin warkaswar da ba ta rage wani cuta idan ka warkas an riga an tafi amma dan boka ko da ka dan ji sauki to zai sake hada ka da shaitanin su shaitanin su je zan gobe ka sai ka dawo ina ka ta fahimta da ke su da dama masu duba da masu aikin bokanci suna alaka ne su da aljanu sai a sace maka abin hawa daga nan a tafi da shi a bi hanyar Kaduna ko a bi Zaria ko a bi ina ne aljan sai zo ya samu malamin boka sai ya faɗa masa inda aka tafi da abin dan saboda shi aljan Ubangiji ya halitta shi ya ba shi wata kudura ta gaggawa cikin minti biyar yanzu sai ya ga aljan ya je Sokoto ya dawo ya je Maiduguri ya dawo minti biyar ba ka da jirgin da zai biye wannan ɗawainiyar saboda haka da an yi abin zai iya bin sawu nan take gabas da yamma kudu da arewa zai iya neman taimako da 'yan uwansa aljanu har su gano inda abin hawan yake idan sun zo sai su faɗa malamin tsubbu ko su faɗa malamin duba ya buga ƙasa sai ka ɗauka shi ya gano aljanu ya ba shi labari amma kafin ya ba shi wannan labarin ya darsi sai ya sarƙanta masa amma kullum zai luwaɗi da shi amma kullum zai masa sujada imma ya daidai ne yin wankan janaba, imma ya da cikin salloli guda biyar ya ba shi daya, ya rinka yin hudu kawai. Irin waɗannan shi ke sa ka ga wani lokacin malamin duba ko wannan irin wannan abu din da ka ganshi wallahi ba annuri a fuskarsa. Baki irin imma sai dan yi sarkanta masa ya rinka zama cikin datti yana rayu, ya ba shi wani nau'i na turare, idan ka je ɗakin ka zauna ba ka iya haɗe yawo. To duke ɗan ne ya ba shi wannan ka'idar, sai in ya yi wannan sannan shi ma ya biya masa bukatarsa. Za ka yi mamaki sai aljan mai yake so, idan aljan ta gudu ne abinda yake so a kafirce ma Allah kawai, ko ta wata hanya ce. Shi yasa idan ya kai matsayin ifrit babban aljan wanda ya fi fantarewa ba, zai iya cewa ka'idarsu shi ne duk wata ka ba shi jinjiri. Ko duk wata ka ba shi jinin mutum, ko wani sashi na mutum, ko kai, ko kaza, don kawai ya amfana da shi, kai kuma bukatunka, kuɗi ne zai kawo maka daga kowane banki, daga kowace kasuwa, zai kawo ma daloli, idan sai ba kake so kawo maka. To ranar tashin kiyama sai ku tashi, a tona maka asiri tsakanin kai da shi. Dan adam da kansa zai yi bayani, kafin aljan din yayi bayani, yace rabbana samta abaduna bi ba'd. Ya ubangiji, mu da aljanin nan sashin mu ya amfana da saki. Istanta abaduna bi ba'd. Sashin mu ya amfana da saki. Mu sun kawo mana abin da muke so, mu ko mun bi ka'idojin da suke so. Wa balagana ajalan allazi ajjalta lana. Haka muka rayu har muka kai ajalin da ka kaddara mana muka mutu ba tare da mun farga ba. Allah zai ce annaru matawakum khalidina fiha. Wuta ita ce makabarku ko da su, ku je ku dawo ma a cikin ta. Annaru matawakum. To galibi duk mai tsubbo din nan ko mai bokanci sai ka samu yana da alaka da aljan, kuma irin wannan alaka zai sharɗanta masa wani abu, ko ka kafirce ma Allah, ko ya sharɗanta ma zina, ko ya sharɗanta ma luwaɗi, ko ya sharɗanta ma abin nan. Shi yasa da Hausawa da kansu suke cewa duniya a neme su ta hanyar banza. Su ƴan neman duniya ta wannan hanyar dama sun yi imani ba ta samuwa sai an bijire ma Allah. Matuƙar za ka tsaya ka bi Allah sau da kafin suna ganin ba za ka yi kuɗi ba, ba za ka yi arziki ba. Duk wannan tazmin ne nake ɗauke. Yanzu ka duba dan Allah wannan riwaya ta Abdullahi dan Mas'ud. Na fassafa ciwon ido ke damunta, ba ta samun sauƙi sai ta je wajen wani Yahudi. Take faɗa wa mijinta. Kuma da taji ya mutu to fi su ji din ya warke. Abdullahi dan Mas'ud tun da ya kwankwaɗe ilimi daga makarantar Annabi sallallahu alaihi wasallam, yace wannan aikin shedan ne. Shedan ne zai zo ya rinka zungular idanki, ya rinka abin nan dinki har ki rinka jin zafi, da kin je wajen wancan kuma shi ne ya kyale ki. Tun da wancan dan korensa ne dama tare suke da juna. Da ya hana ta wannan sai kawo mata magani. Duk wani radadi da zaki ji ko a ido ko a ƙafa ko a hannu ko a ina ka ji ciwon kai ne menene, ka ɗauki hannunka ka ɗora a wajen, ka ce azhabil ba'd rabban nas wacce anta shafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Ka iya wannan, ka koya wa iyalan gidanka duk su iya. Bayan sallan asuba ka tsaya ka koya matarka ta iya, ka koya ƴaƴanka ta iya, maza da mata kowa ya iya. Ka riga ka ban su rigakafi, ban su boka. Su rinka jin in sun yi ma ibada suka yi don sun yi koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallama. Amma matuƙar ba ka ba su wannan rigakafin ba, to sai zai ɗauke su a kai su kamfanin bokaye, ta yadda hali ya ko. Wannan kenan shi ne sababin zuwan wannan hadisi. Innar ruqa wat tama'ima wat tiwalata shirkun. Idan an ce ar-ruqa jam'i ne na ruqya. Ruqya kuma shi ne tofi ko addu'a ko tofi. Addu'ar da za a karanta a tofa ana kiranta ruqya. Addu'ar da za a karanta ba tare da ma tofawa ba ita ma duk ana kiranta da suna ruqya. Hajja ta haka. To ita asalin ruqya din nan kashi uku. Kashin farko da zanto ruqya ce, addu'a ce ta Qur'ani ta hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam inda take. Ta Qur'ani kamar ayatul kursi. Qul a'udhu birabbil falaq, qul a'udhu birabbin nas, aamana ar-rasul, suratul fatiha, suratul baqara bi kamiliha. Karshen suratul hasyr inda sunayen Allah din nan suke. Duk waɗannan ana yin ruqya da su. Ana iya karantawa mutum idan ya kamu da su. Mutum na iya karanta su don bukatunsa. Waɗannan ko su ko irin azhabil ba'd rabban nas wajda anta shafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqaman, kaga wannan hadisi ne waɗannan ayoyin Qur'ani ne. To idan ruqya an yi ta da Qur'ani ko hadisi ingantacce, wannan ruqya ce shar'antacciya, ta halatta a shari'a. Yin ta ma mustahabi. Ina fatan kun fahimta da kyau. Don haka wannan shi ne kashi na farko. Kashi na biyu na ruqya, a baka waɗansu addu'o'i ko a baki waɗansu addu'o'i waɗanda ba Qur'ani bane ba hadisi bane ba, za ka ji ana kiran sunan aljan, ko ana kiran sunan wani wali, ko ana kiran sunan wani shehi, kamar wata ruqya da muka ji kwanaki, ai na faɗa muku wajen karatu ko wani sabon wali ne ya fito wajen ƙofar mata, na manta sunansa, idan shi zikirin ma haddin sunansa ake zikiri. Ko malam kabir dan kutiki ko dan kutiki haka har zikiri yake da sunansa. To a kiraye sunan mutum a tofa dan wani abu, ko kiran sunan aljan, ko kiran sunan wani wali, kaga wannan kalla an kiraye wani wanda ba Allah ba, to wannan ya zama shirka. Ko mala'ika aka kira shirka ake yi, ko annabi aka kira shirka ake yi, dan asali ana kiran Allah ne shi kadai. Wa idza sa'alaka ibadi anni فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فلا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم دك وأن الله كذلك كلا حكو أن أيوينك من الله الله كذلك كلا إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله dazaran kai kira ko mala'ika jibril kai kira da mutum ya kare ka daga shirka, kawo ma amfani kai shirka, ko annabi kai kira balantana, ko wali ko wani shehi, ko kai kira sunan aljan, shirka ƙarara ce. Duk addu'a da ta kunshi kiran sunan wani wanda ba Allah ba, to wannan shirka ce ƙarara. Duk ruqya din da ta shafi kiran sunan wani wanda ba Allah ba, wannan shirka ce ƙarara. Kun fahimta da kyau? Kashi na uku daga cikin ruqya ita ce ruqyar da kawai a baka wani salatin, wani abu da baya da ma'ana, a baka wani sakandami, ba larabci ba ne, ba hausa ba, ba talatinci ba, ba inyamuranci ba, ba turanci ba, kai ta karanta abin da baya da ma'ana. To wannan shari'a ba ta yi daidaita ba, tunda ba Qur'ani ba ne, ba hadisi ba ne ba, ba kuma da gaggawa ba ka iya cewa shirka ne, tunda baya da ma'ana ballantana a gane halin da yake ciki. Don haka hukuncin wannan hukuncin kabira daga cikin kaba'ir, da duk wanda ya wannan ya yi firme abu mara amfani. Ka karanta abin da baka san me yake karanta ba. Ina fata an fahimta. To haka ruqya take. Kashin farko ta halatta, kashi na biyu shirka ƙarara, kashi na uku kabira min kaba'ir. Shi ne ke cewa amarruka min humatin aw aini فإن تكن من خالص الوحيين فذاك من هدي النبي وشرعتي وذاك لا اختلاف في سنيتي. يتي اترقى إذن أن يتتتتن وهي بيو قرآن هديث فذاك من هدي النبي وشرعتي فوانا هنا تكين سرير النبي هنا تكين سرير النبي وذاك لا اختلاف في سنيتي وانا باع وانا سعطاني دنجلي بكفن سورة أبن سنة. أمرك المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان. أما دون قد فكسم أن تقول أنه وسواس الشيطان كي كوي أباك ونسى تأندني في كرمك أنجانيكو ونكو بأك كراسنا الجنة ونن يا زمي تلك الكلام ونن الرقاء يد تلك الكلام دهكا ونسى هذه يزودة أن نزل السلامي كي توا مكا يرقيا ألوكة الجاهلية سنياها التي ينزم تقب دايه. Sai annabi ya ce a arzu alayya ruqakum fala ba'sa birruqa ma lam takun shirkan. Ita ku kawo mu inji irin addu'o'in da kuke yi, irin ruqyar da kuke yi. Ita dai ruqya in dai ba shirka to babu laifi. Haka annabi. Ita ku kawo mu inji bana iya cewa ya halatta ko bai halatta ba. Sai na ji in ba shirka to ku je ku. In ku da shirka to ba za a yi ba. Wannan hadisin Muslim kenan. At-tama'im jam'i ne na tamima. Dan hadisin baya a babin baya mun karanta man ta'allaqa tamimatan faqad asharaka. Duk wanda ya rataye tamima yayi shirka. To wannan tamima din shine ake fassara shi da tama'im. kuma bayani ya riga ya kabata cewa tamima shi da duk abin da za ka rata ya da nufin jawo amfani ko kare cuta. Sawa in ka rata ya shi ne a wuya ko ka riƙe shi ko kayan matashin kai ko mace ta balla a jikin allura fil ta makala a jikin gashinta duk dai wannan ko ka rata ya a jikin tsayarin mota ko a kofar gida duk wannan dai sunansu tamima. An gane ku? To ita wannan tamima ita ma malamai suna kasance kashi uku. Kashin farko shi ne tamima ɗin da aka yi ta da waɗansu addu'o'i da suka shafi kiran sunan aljan, kamar irin su baro uwa uba ɗin da za a ga ana kiran ya zarba ya ilu ya wane ne ya mazga ya ilu ya damda ya ilu a jir ya damda ya ilu a rubuta wannan da sauransu. Wani kuma za ka ga suna talbisul haqqi bil batil, wani littafi da na samu kwanan nan wai a firan suratul fatiha sai a kawo alhamdulillahi rabbil alamin sai kuma a kawo sunayen aljanu wajen goma sha biyar a kawo wani firme a kawo sai kuma a sake kawo ar-rahmanir rahim sai a ci gaba da kiran sunan aljanu kuma kuma duk yana nan an rubuta da hausa boko an rubuta da adamina rubutun adami kuma duk ana raba ana sayarwa da mutane shirka kayan ana sallata a kasuwa za a buɗe mata kanti ana tallar shirka. To saboda haka wannan yana da wannan shirka ne duk abin da ya kasance sunan aljan aka rubuta aka ba ka karatiya ko idan mujiya aka yi laya da shi aka ba ka karatiya ko meye aka ba ka karatiya da sunan laya ɗin nan to wannan ya zama shirka ƙarara matuƙar neman taimako ne a wajen wani wanda ba Allah ba. Na biyu a baka laya wadda aka rubuta da wani abin da baya da ma'ana kamar a zo a yi hatimi hatimi ka'ida za ka yi dandare ne za a yi a nan sai a yi lamba 115 lambobin larabci ba bambanci tsakanin su da na boko can gudun a je a yi 120 a bi can gudun kuma sai a yi kaulasan can gudun a yi fage kasassa can a yi menene wani abu dai mara ma'ana shi ne kawai wani mara aiki ne ya tsaye ba yi da ma'ana ko ta fushin kogo to sai a baka wannan sai a rata ya a ce kai laya da to wannan ba a ce masu shirka ƙarar sun da ba ya da ma'ana ma'anarsa ba ta fito na sarari mun ga cewa a cikin akwai neman taimako wajen wani wanda ba Allah ba don haka wannan ittifaqan haramun ne mutum ba zai amfani da wannan layar ba. Wani za a ga an yi wani shashatau a zo a yi kaulasan a yi tayin su daya biyu uku hudu biyar wani kuma zai aiki mai ruwa daya biyu uku hudu har sun da ruwa 15 to ko sun da ruwa uku akai ma ai an zage ka idan mai da kai shafe ka sun mai ruwa uku da kadai to ballan tara sun mai ruwa 15 to duk sai a rataye wannan kuma sai a dinki a babu duk ko dinki a ce ka rataye laya ta uku kashi na uku daga cikin layu shine layan da aka yi shi da alqur'ani ya zanto ayar Qur'ani sai aka rubuta hadisi ingantacce na annabi aka rubuta to wannan malamai sun yi maganganu guda biyu tun lokacin sahabbai waɗansu suka bada fatawar ta halatta waɗansu suka ce ba ta halatta ba wannan maganganu guda biyu haka suke tun lokacin sahabbai haka don magabata kowa ya zo na shi kai to waɗannan maganganu guda biyu amma zance mafi inganci rashin halarci zance mafi inganci rashin halarci duk fatawar da waɗansu sahabbai suka bayar kan inganci sun gina ta ne bisa ga rashin dalili bisa ga ijtihadin su amma attiwala lafazin attiwala shine dukkan wani mataki wani sihiri da mace za ta yi don ta jawo hankalin mijinta ko shi namiji idan ya jawo hankalin mace to duk abin da aka yi amfani da shi wajen tabbatar da wannan sihirin shine ake kira da suna attiwala. To a irin wannan za a ga mata suna amfani da matakai daban-daban wani lokacin za su ɗauki gashin mutum gashin kan mutum su je a yi wani sihiri da shi wani lokacin su ɗauki hula a yi sihiri da ita wani lokacin a ɗauki singlet ɗinka da kake sa a yi sihiri da ita wani lokacin takalminka a ɗauka a je a yi sihiri da shi kenan sai yadda sun sarrafa mutum sai yadda kai da shi ba dama ya mutu musu duk ribar da ya ce a kasuwa zai zo sai yadda suke kuma a yi to suna yin irin wannan sirrin wani lokacin abin da kun haka muni shi ne ta ɗauki ƙazanta ta sa maka cikin abinci jinin al'ada ta sa a cikin abinci mutum saboda tsabar rashin tsoron Allah don kafirci irin nata. Wani lokacin ta yi tsarki ruwan da ta yi tsarki da shi ɗin nan ko a dama ma salata sha ko a yi wa mutum kunu ya sha. Walla duk malamu duk masu tsafi suna koya mata irin wannan cinta da kafirci. To duk waɗannan matuƙar bokaye suna nan a gari wallahi ba za ku iya hana mutane wannan ba. Kaga illar boka wallahi ta fi ta gidan barasa. Wallahi da bokaye uku a gari gara a gina maka gidan biriwuri. Domin kamfanin biriwuri kamfani ne na ƴan giya. Mai san giya ɗin nan duk abin da yake ba za ka ce ya kafarta ba. Yana sa rai da rahmar Ubangiji ba mu sai Allah ba zai masa azaba ba. Allah na iya masa azaba idan ya gida ma kuma ya yafe masa yana nan dai a matsayinsa na musulmi. Amma duk wanda yake irin wannan sai zai san wajen malamin boka fa ba yadda za a iya wayi gari na musulmi ko yayi ne na musulmi. Wallahi ko da kowane yini sai ya yi kalmar shahada sau 100 wallahi baya nan a cikin musulunci matuƙar zai tafi wajen waɗancan bokayen su farkinta irin wannan matuƙar mata za a bari suna zuwa wajen wannan bokayen. Wallahi haɗarin boka wallahi ya fi haɗarin gidan giya saboda rufe addini suke kata-kata su raba mutane da Allah su rataye mutane da su karan kansu suke kawai mutum ana jin tsoronsa wajen shi boka ne kuma da ake jin tsoron Allah wani ba shi ne bokan ba yana ta'amuli da boka ana jin tsoronsa don wani ba dama ne ya iya tsafi yana da malamai ma'ana yana da matsafa yana da ɗansu arna da suke masa bokan tilifasi kawai sai a rinka jin tsoronsa ya kamata a kiyaye wannan da aka ce innar ruqa wattama'i mawatti wala tashrukun kaga anan ar-ruqa wadda take shirka ita ce ruqad da aka kira sunan wani aljan ko dukkan sunan wani wanda ba Allah ba tamima da take shirka ita ce duk tamimar da aka rataya wadda ta kunshi neman taimako ga aljan ko dukkan wani wanda ba Allah ba kiwalata kuma da mai tsafi ne nau'i ne na tsafi da ake yi dan mace ta so namiji ko dan mace ko namiji ya so mace kuma shirka ne na'am. A ta wannan sai da cikin tambaya ko ya hakuri da cikin tambaya kin wa na Abdullahi bin Ukayyim al-Juhani al-Kufi marfu'an an karbo daga Abdullahi bin Ukayyim al-Juhani al-Kufi hadisi ne marfu'i daga annabi yake man ta'allaka shay'an wusila ilayhi duk wanda ya rataye wani abu to za a rataya shi da za a jingina shi da wannan abu ma'ana dukkan wanda ya rataye tasirin wani abu laya ce ko guru ne ko menene karatun cewa zai iya cutar da kai ko amfanar da kai to sai a wakilta ka wurinsa a jibinta a je a baka sai Ubangiji ya fita daga gudanar da al'amarin ka ya kyale ka da wannan abu shine wukila ilayhi. Wannan hadisi Abu Dawud da Hakim suka rawaito shi kuma hadisi ne hasan haka kuma Ahmad ya rawaito haka Imam Tirmidhi ya rawaito wannan hadisi an gane ko to shine malam ke cewa at-tama'im shay'un yu'allaqu 'ala al-awladi idan an ce at-tama'im wani abu ne da ake rataya ma yara yattaquna bihi min al-'ayn galibi wanda suke rataya shi suna cewa suna kare suna ba yara kariya ne daga baki ko kangin baka walakin idza kana al-mu'allaqu min al-qur'an farakhasa fihi ba'd as-salafi abinda za a rataya mutum a wayin nan in ya zanto na al-qur'ani ne to wadansu daga cikin magabata sun halatta sun ba da rahusa cewa a iya ratayawa wa ba'dhum lam yurakhkhis fihi sashin su kuma wadansu ba su yadda ba ba su ba da rahusa kan cewa a rataya din ba wai ja'aluhu min al-manhiy anhu wato suna sanya wannan ya zanto cikin dukkan dangin abin da annabi ya hana minhum ibnu mas'ud daga cikin wanda suke hana rataya laya ko da ta al-qur'ani ce akwai abdullahi dan mas'ud والرقه هي التي تسمى العزائم اتى الرقه اتى كما ake kiranta al-azaim aw na larabtum duk dai ma'anar su daya to fi ko addu'o'i wa khassa minha ad-dalil ma kala min al-shirki sai dai nassi na dalil nassi na shari'a ya nuna mana a wanda babu shirka a ciki to wannan babu komai a iya yi faqad rakasa fihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min al-ayn wal-huma annabi ya bada rahoton cewa a iya yin ruqa wato ruqya dan saboda kambin baka ko dan saboda alhuma kamar yadda bayani ya gabata tambaya ko yake wati wala amma lafazin tuwala kuwa huwa shay'un shay'un yasna'uhu yasna'unahu wani abu ne da mutane ke yi yaz'umuna annahu yuhabbibu almar'ata ila zawjiha suna riya cewa wannan abin yana sa mace ta zama abar kauna wajen mijinta war rajula ila mar'atihi ko namiji ya zama abin kauna wajen matarsa ma'ana dai wani nau'i ne na ina ganin saboda yadda lokaci ya za sai mu dakata a nan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu na da akwai wanda muka yi kuskure Allah ya sai mu